نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي yau 22 ga watan goma shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wannan bai kyau ba, sautin bai da kyau. Wanda shine ya dace da 13 ga watan Mayu shekara ta 2023 a alisafin Turawa. Ga mu a wannan gari na biyu local government a jihar Borno a Nigeria, mun hada a wannan masallaci mai albarka a cikin garin biyu dan tunatar da yan uwa da gabatar da nasiha ta musulunci, kamar yadda aka debi kwana kusan biyu kenan ana yi dan munasabar gayyata ta musamman da dan uwa yayi Alhaji Mustafa Abubakar Imam, saboda munasabar auren yarsa da yayi. Muna amfani da wannan dama muna addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure, Allah ya zauna da su lafiya kuma ya kare dukkan fitina, gwauraye da tuzurai masu zama hakuri. Muna musu addu'a ta dalilin wannan aure. Allah ya kubutar da ku, Allah ya yi muku wannan matsi da kuke ciki na rashin abokin zama. Ba ku ce amin ba? To Allah ya taimaka mana. Malamai sun yi nasiha, sun fadakar, fatanmu Allah madaukin sarki ya ba su lada akan kokarin fadakar wanda suka yi da nasiha da suka yi, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka gaya mana. Abin da zan rufe da shi a wasu yan nasihu ne nake so zan yi mana da matakin zance akan ladabban kyautata zamantakewa da ƴan uwantaka ta musulunci. Ladabban kyautata zamantakewa da ƴan uwantaka ta musulunci. Abinda nake so ne magana a kai shine yaya mutum zai yi musulmi ya kyautata zamantakewa da abokin zamansa, sannan kuma ya tabbatar da shi dan uwansa ne. Al-muslimu akhul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne. Abu na farko shine malamai suka ce innal ulfata samaratu husnil khuluq, haduwar kai, haduwar fahimta, zama wuri guda, daidaiton fahimta, daidaiton ra'ayi. Idan ana da kyakkyawan ɗabi'a, hali mai kyau, yakan sa mutane su samu wannan dama. Ma'ana idan al'umma suna da hali mai kyau, suna da ɗabi'a mai kyau, suna da mu'amala mai kyau, to zaka ga garin kansu yana haɗe, kuma zaka ga ba su da watsuwa da rabuwa. Suka ce at-tafarruq, rabuwar kai, shi kuma samaratu su'ul khuluq, shine samara, ma'ana mummunan ɗabi'a yakan raba kan mutane. So ake a ce ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a, sai ku samu haɗin kai, ku nisanci muguwar ɗabi'a don kar ku samu rabuwar kai. Idan kanku ya haɗu, shine za ku iya abin da za ku ciyar da garinku gaba. Idan kanku ya haɗu, shine za ku rinƙa rayuwa ba irin ta kashin dankali ba. Manya a sama, ƙanana suna azabtuwa. idan kanku ya hadu shine manyan ku za su rinka tuna kananan ku, idan kun zauna lafiya da junanku shine za ku ga duk abin da zai kawo muku ci gaba a da'awar ku, ci gaba a kasuwancin ku, ci gaba a noman ku, ci gaba a mu'amalan ku, ci gaba a cikin harkokin ku na yau da gobe. Za ku samu daukaka, za ku samu nasara matukar kun yadda kun hada kawo kanku kuma kuna da kyakkyawan dabi'a. Amma idan kowa ya watsi ya baje, to shine za ka ga an samu damuwa, daga baya sai a wayi gari ana fada da juna, ana kashe juna. Malamai suka ce husnul khuluq yujibu at-tahabuba wat-tawafuq, da kyakkyawan dabi'a ake samun soyayyar juna da kuma haduwar rai. Kullum musulmi yana samun nasara ne idan ya zauna da dan uwansa sun hadu, kamar yadda kuma su'ul khuluq yujibu ko yusmiru at-tabaghud wat-taba'ud wat-tadabur, mumunan hali, hali mara kyau, rashin daidaito da fahimtar juna yana sabbaba watsewa, juya baya, musu da jayayya a tsakani. Duk al'umman da kanta bai hadu ba, to ba za ta taba yin abun kirki, abun arziki ba. Wannan ina faɗa ne a matsayin shimfiɗa. Akwai bayanin da nake so zan yi daga baya. Akwai hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke mana magana akan kyawawan ɗabi'u. Musulmi ya zama mai kyakkyawan hali, kar ka zama mugu, kar ka zama maƙetaci, kar ka zama mabarnaci, kar ka zama mai ƙyashi, kar ka zama mai hasada, kar ka zama mai hikiri, kar ka zama mai girman kai, kar ka zama mai fadin rai, kar ka zama mai jiji da kai. Duka wannan ƙazanta ce. Idan ka sifanta da wannan sifa, ba za ka ji daɗin zama ba, kuma ba za a ji daɗin zama da kai ba. Hadisi ya zo riwayar Imam Abu Dawud, manzo Allah yana cewa ma min shay'in asqalu fi mizanil mu'min, babu abinda yake da nauyi a sikelin mu'mini ranar tashin alkiyama, yawmul qiyamati min khuluqin hasan, fiye da ɗabi'a mai kyau. Hadisin Tirmidhi, Abu Dawud, Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Adabul Mufrad. Riwaya ta biyu, Imam al-Tirmidhi ya ruwaito hadisin Imam al-Albani, Allah ya masa rahama, ya ce hadisin ya hasan. Manzo Allah yana cewa inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyama, wanda nafi so a cikin ku, wanda yafi kusa da ni ranar tashi al-qiyama a cikin ku, shine ahasinukum akhlaqa, wanda yafi ku kyakkyawan hali. Kaji in kana so ka zama kusa da annabi, ka zama dab da manzon Allah ranar tashi al-qiyama, to ka zama kana da kyakkyawan hali. Wa inna abghadukum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yawm al-qiyama masawi'ukum akhlaqa, wanda nafi fushi da shi a cikin ku, wanda yake nesa da ni a cikin ku ranar tashi al-qiyama, shine wanda yake da hali mara kyau. Girman kai dalili ne da yake nuna cewa halin mutum bai da kyau. Menene girman kai? Shine bughdul haqq wa ghamtun nas, kin gaskiya da rena mutane. Me alamar wane yana da girman kai? Duk lokacin da aka gaya masa gaskiya ba zai karbe ta ba, sannan kuma yana ta fushi da mutane, baya son mutane, mutum ne mai fadin rai, mutum ne mai nuna isa, mutum ne wanda yake sai ta kumbura shi kadai. To wannan halinsa bai da kyau, kuma yana cikin wanda suke nisantar annabi ranar kiyama. Babu tashin hankali a gare ka idan Allah ya tayar da kiyama ka zama kana nesa da annabi, wallahi ka shiga uku. Da haka ƴan uwana, ku sani cewa ba zuwa masallaci ba, ba zuwa karatu ba, ba tara duniya ba, ba kaza ba, ba kaza ba, wallahi ku zama kuna da hali mai kyau, yanda mutum duk inda yaje za a yabe shi a faɗa alkhairi a kansa. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an aksar ما يدخل الناس الجنة منيني يكي يوان شغل دمتاني جدا الجنة وانزا الله صلى الله عليه وسلم يجي أبني قدابيو تقوى الله وحسن الخلق جنس وران الله لكي كاوان دبيا وانا حديث امام ابن ماجه رويتوشي ده امام الترمذي إن كغا متن الجنة توينا قوران الله هكا إن كغا متن الجنة توينا ده حالي نبري حالي ميكو أما مموغن حالي مي حنشني مي بشي مي باتري وانده كوا بايا جندا جنسا وأن هنا ده كشيء وأن ده سكي نيسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما متين يقو قرية تربية تد كان ساكن دبيعة وري كدا يزم أمك بنتي أشي كاي وانا حال سباي ده كيو سيها قري أشي متاني أكو وأن ده كوما غنى بيئيا با اندي زي بوطة باكية ما غنى تو سيابا غنتا وان ري akwai wanda baya girmama mutane da zaran ana mu'amala da shi sai ya maka hauka sai ya mara shi hankali wannan ba halin mutanen ƙwarai bane ba kuma shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba gabar magana ta biyu shine menene haƙƙin dan uwanka musulmi a kanka da kake raye kake zaune da shi kuna tsammanin haka kawai Allah yayi mu ba tare da ya wajabta mana mu kula da haƙƙin junan mu ba ni ina da haƙƙi akan ka kai ma kana da haƙƙi a kaina da haka tunda Allah ya tara mu a gari daya wata kila yare daya wata kila kabila daya wata kila wurin aiki daya wata kila wata kila to ku dole ne Allah ya dora wa junan mu akwai haƙƙin kanmu da kanmu a tsakanin mu wanda ya auro mata aure ya sani cewa akwai haƙƙin matarsa a kansa wacce ta shiga gidan aure ta sani akwai haƙƙin mijinta a kanta wanda yake zama da mutane a gari ya sani akwai haƙƙin jama'ar gari a kan shi akwai haƙƙin makoci akan makoci akwai haƙƙin aboki akan aboki akwai haƙƙin mamu akan liman akwai haƙƙin liman akwai akan mamu akwai haƙƙin talakawa akan shugabannin su sarakunan su ko shugabannin su na siyasa ko shugabannin su na gwamnati da haka kowa ya kula da haƙƙin dan uwansa kada wani ya cutar da wani in yana so fa shiga aljanna wannan duka bayani ne nake mana dan mu zauna lafiya mu je mu gamu da Allah lami lafiya kada mutum yaje ga mu da Allah ya ga littafin sa baki abu na farko duk wani musulmi na ƙwarai to yayi kokari ya ga yana qada'u hajatu akhihi wal qiyam biha kai kokari kaga a rayuwarka ka rinka biya wa ƴan uwanka bukatun su wanda yafi kowa a cikin ku shine wanda yake tsayawa akan matsalolin dan uwansa ya warware masa in nace dan uwanka ba sai dan uwanka na jini ba dan uwanka musulmi ka tsaya ka rufa mai asiri ka taimake shi ka agaza masa idan yana neman aiki wuce masa gaba idan ya nemi taimakonka tallafa masa idan ya nemi makotaka da shi da kai zauna da shi lafiya aji cewa kai dinnan mai bawa mutane taimako ne kai ne mutumin da idan ka mutu mutane za su yi kuka ba wai kukan ƴaƴanka kadai ba akwai wanda wallahi shi kadai al'umma ne mala a cikin garinsa mutum ne wanda bai san rowa ba bai san bakin ciki ba bai san keta ba da haka tarbiyyar da annabi ya mana shine mu tsaya wajen biya wa ƴan uwanmu bukatun su malamai sun yi bayanin bukatu din kala-kala ne kamar kala uku akwai biya wa dan uwa bukata inda su'ali wal kudrati yayin da dan uwanka ya tambaye ka kuma kana da iko to ka taimaka masa bai da abinci yace ka taimaka mai kuma kana da iko kana da shi lalle haƙƙin sa ne ka taimaka masa ya shiga wani hali na matsi da damuwa yaga kai dinnan zaka iya taimakon sai maka magana inda su'ali kenan taimake shi na biyu bi ghairi su'al taimakon da zaka yi wa dan uwanka ba tare da ya tambaye ka ba mana ba wai sai an roke ka zaka bayar ba akwai taimakon da zaka yi ba sai an tambaye ka ba kawai ka duba waye mabukaci ka taimaka masa amma yanzu abin da yake faruwa sai in mutum ya bude baki ya zubar da mutuncin fuskarsa sannan ka dauka ka bashi wannan ba dabi'a ce ta kwarai ba wani yana gaya wa cikin makotansa yana ce da shi kai baka da bukata ne kai ba za ka yi magana ba in fa ka shiga matsayi ka yi magana yace ha ba wani yanzu dan Allah sai ka tambaye ni ka ce ba ni da bukata daga ganin rigar da nake sawa ai ba sai an tambaye ka ba sai na gaya ma ina da bukata ko ba ni da ita ba ka duba kayan ƴaƴana ka duba kayan ƴaƴanka ka duba dangar gidana ka duba katangar gidanka yanzu sai na zo duk da wannan na bude baki na ce kai min ka duba yanayin suturata ka duba yanayin jikina da ni'imar da ke jikina ko kuma talaucin da ke jikina sai na bude baki na ce ka bani kaga wannan mutumin gaskiya faɗa kana tare da mutum fa mawadaci ne Allah ya bashi ko ta hanyar aikin gwamnati ko ta hanyar sarauta ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar kaza amma wai ba zai dauka ya baka ba wai sai ka wulakanta kanka ka zo ka ce ba ni wannan ba daidai bane wani shi kuma a duniya in dai ba a bude baki aka roke shi ba to ba zai bayar ba wannan ba tabiya ba dabi'a ce mai kyau ba akwai wanda yana roka lisa'il wal mahrum akwai wanda wallahi ba zai roka ba wallahi wani duk talaucin da yake ciki wallahi yafi karfin ya zo ya bude baki ya ce ka bashi daka daga ganin mutun yanayinsa ai ba sai ka tambaye yana so ko baya so ba da ganin ƴaƴansa ko rigar kirki ba su da shi akwai wanda wallahi malam ƴaƴansa a anguwarsu sun dauki watanni ba sa zuwa makaranta ka san me yasa korarsu aka yi bai da halin biyan kuɗin makaranta amma yana kewaye da masu kuɗi a gefensa gudunmawar da suke bashi kawai idan dare ya yi su tayar mana inji janareto su binke shi da hayaki da ƙarar inji su suna shan sanyi da AC da air condition makotansu kuma suna shan hayakin injinsu wannan fa shine rayuwar da ake rayuwar kashin dankali manya a sama ƙanana a ƙasa daka dan Allah wanda yake da hali akwai kyautar da zaka yi wa mutum ko sadakar da zaka yi mutum ba sai ya bude baki ya ce ba ni ba ka dunkule kawai ka bashi haka annabi yayi wa sahabbai tarbiya to wannan karo wannan nabi kenan akwai na uku alqiyamu bi hawaidil akhi ba'da mautihi mislu katafaqqudi iyalihi biya wa dan uwanka bukata nan fadna magana ne akan haƙƙin dan uwanka akan ka akwai haƙƙin dan uwanka akan ka bayan ya mutu la ilaha illallah abokinka ne makocinka ne danginka ne bayan ya mutu ma yana da haƙƙi akan ka kamar yaya bibiyar iyalinsa da ƴaƴan shi anan ake rigima an ce malamai sun yi riwaya cikin magabatanmu na ƙwarai akwai wanda aka samu yana bibiyar iyalin ɗan uwansa da ya mutu sai da ya shekara 40 yana taimakon da mata da ƴaƴan ɗan uwansa da ya mutu in na ce ɗan uwa fa ba ina nufin ƙaninsa ko yayansa ba a'a ɗan uwansa musulmi su a da tarbiyyar da suka samu idan mutum ya fadi ya mutu a cikin yan uwansa baya wulakanta dan ya mutu mu kuma yau kada Allah ya nuna maka halin da iyalinka za su shiga bayan ka mutu na sha faɗa a karatu ina maimaitawa kowane daya a cikin mai tsaya ya duba ya gani yau bayan ka fadi ka mutu ka duba karab kacab cikin danginka waye zai daukan maka yayanka ya biya musu kudin makaranta waye zai kula maka da gidanka waye zai taimake ka ka san me yake faruwa yau wallahi mallan dan uwanka uwa daya uba daya idan ka fadi ka mutu idan kaga yazo gidanka to ka bar kudi ne matukar tala ne talaka ne busasshe kai ka mutu to daman da an yi zaman ta'aziyya kwana ɗaya kwana biyu to za a fara neman sa a rasa me yasa saboda yana tunanin wannan ƴaƴan da ka fadi ka mutu kar a ƙara masa nauyi amma idan kana da kuɗi kan yanzu kaninka zai nuna cewa kai dan uwan shi ne yanzu yayanka zai nuna cewa kai dan uwan shi ne ka tsaya ka duba waye zai kula maka da yayanka bayan ka mutu kuma ka gaya wa yayanka ka ce musu ku yi ta kanku ku yi tanadi kun ganni nan Allah yake rike da raina ranar da na fadi na mutu za ku gane muhimmanci na yau abin da yake faruwa kenan mallan ka ga mutun ya mutu bayan sa ta fadi akwai mutumin da ya mutu wallahi mallan ƴaƴansa ka cancana su aka yi ƴaƴa 5 6 7 aka kasa samun cikin dangi wa zai tattare ƴaƴan nan marayu ya zuba su a gidansa ya hada su da ƴaƴansa aka samu duk wanda kai magana sai cewa gaskiya ba zan iya ba nauyi ya mu yawa hasan ya aka yi haka aka watsa yaran wani aka tura shi Kaduna wani aka aika shi a Enugu wani aka tura shi wancan kauyen mallam ciwon ya isa ciwo ka fadi ka mutu a zo a kacancana ƴaƴanka kamar yadda ake kacancana rigarka kuma wallahi wani yaron daga mutuwarka ya bar garin nan an rabu kenan yanzu ƴan uwa musulmi yanzu ba mu da wafa'i ba mu da taimakon da in dan uwan mu ya mutu anguwa za mu rufa masa asiri mallan akwai mutumin da ya fadi ya mutu wallahi sakamakon da mutanen unguwarsa za su yi masa neman matan shi ya fa mutu ba wai a kawo musu taimako da agaji ba ba matan ake zuwa ana nema a lalata da su saboda mai gidansu ya mutu ya basu da talauci ƴaƴanka wallahi idan kai wasa ba maraici ba da abin da akwai in akwai abin da yafi maraici wallahi sun tozarta saboda al'ummar ta gino ba ta da tausayi ba jin kai mutane taimako yayi karanci a cikin zukatansu kowa nafsi nafsi ta kaina yake ta kaina yake da haka zamu yi musulunci wannan shine gadan da annabi ya bar mana kun manta da hadisin da sahabbai suka yi hijira manzon Allah akha bainal muhajirin wal ansar ya kulla abokantaka da ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da Madina mutum bai san dan uwan shi ba dan Makka a zo a ɗebo manzon Allah ce kowa ya dauki aboki wani ya dauki mutum biyu wani ya dauki mutum uku ba wai abokantakan kada yake nufi ba ka kai shi gidanka ka bashi na safe ka bashi na rana ka bashi na dare ka bashi sutura saboda yayyo hijira ya baro iyalinsa ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza yau ina wannan sunna take ya ku ahlus sunna sahabban nan saboda imaninsu mutum ba zai dauki abokinsa da annabi ya hada shi da shi ya je ya kai shi gidansa yana da mata hudu ya ce wa matarsa duk su fito idan suka fito sai ce a cikinsu ka zabe wacce kake so zan sake ta in ba ta umarni ta yi idda in ya so ka je ka aure ta ina da jari naira miliyan 100 misali dauki 50 ka bar min 50 shiga kasuwa ni ma na shiga mallan yau akwai wannan imanin waɗannan mutane yau da rashin tausayi da jin kai daidai da wutan nefa fa makoci fa za a zo ana yanke wuta makoci baya nan yayi tafiya sai ka ji makocin yana cewa ku yanke matsiyaci sai ce ku yanke ta ka gani ku yanke ai baya biya wannan makocinka ne zai sa a yanke maka wuta laifinka kai tafiya baka biya kudin nefa ba mai hukun ya ciro aljihun sai ya ce gashi ya biya maka ya ruba maka asiri ya rufa iyalin kasiri amma Allah ba zai yi ba wannan al'umma saboda rashin tausayi da rashin jin kai bashi kake bin mutum wallahi Allah Allah yake bayan ka mutu kada iyalanka su gane cewa yana bin ka bashi boyewa ke gashi mutum ya mutu yayansa suna cikin talauci da bukata amma wallahi abokin kasuwancin sa ba lalle ya biya masa wannan kudi ya biya shi kudin da yake bin shi ba dama da haka zamu yi musulunci ban muku labarin mata da mazajen sa suka mutu mai saboda rashin yanwantaka waɗannan abubuwan da kuke wasa da su gyara su shine zai sa mu san haƙƙin kanmu da kanmu kafin mu tsallaka mu zagi wani mu fa yanzu ga mu nan da yawa cinkus dakin tsumma ƴan matan mu da suke mazajen su suke mutuwa ba ma iya rike fa marayu cikin mu fa ba ma fa iya rike fa matan ƴan uwan mu da suka mutu fa ba ma iyawa kai ba wai a rike su a ce maka kai mata alfarma ka aure ta ma a in kaga ana ribibi akan matar mutum da za a aure ta a yau to ya mutu ya bar mata kudi guzuma ce akwai kudi a bayan ta to nan kan za a yi ribibi akan ta amma wallahi idan mijinta talaka ne za ta dade bata kai labari ba amma magabata abinda suke yi shine idan mutum ya mutu a cikin jama'a sai wani ya zo ya aure matarsa ya zauna a gidansa da ƴaƴan ya mai da su shine ubansu ya yaye musu bakin cikin mutuwar ubansu mu kuma yau sai dai a watsa yaran yayanta ne ita matar zai fara cewa aikin banza haka zaki zauna kina gadin ƴaƴansa ke ba zaki aure ba ki tallaki da kuke rabu da su ki dai ki auren ki mallan yayanta ne zai gaya mata haka ina maka magana fa wataƙila kai ne ka ji a ranka wallahi mallan abin da ke faruwa kenan mu gaya wa kanmu gaskiya waye kake jin yau zai rufa maka asiri bayan ka mutu ƴaƴanka biyar shida bakwai kai hadarin mota ka fadi ka mutu ko ciwo ya kashe ka waye a cikin abokananka zai rufa maka asiri ya auri matar kai kula maka da ƴaƴanka wa kake da garanti rubuta sunan su a cikin abokananka mallan gidaje da yawa sun mutu sun lalace akwai uban da ya mutu ya bar yara kanana daga ƙarshe a anguwar da ya zauna zama suka yi ma ana neman yaran ana luwadi da su to waɗannan abubuwa da suke ta yaduwa kamar wutar daji a cikin mu shi muke so mu yi kokari mu gyara dan Allah ya ɗan uwana ina ba ku shawara ina yi muku nasiha dan Allah masu ƙara aure ku rinka yin aure na tausayi irin auren da Annabi ya yi yanzu kowa a cikin mu sai ya ce ya darje in zai ƙara aure sai an kawo masa jar yarinya jajawur yarinya budurwa mai ƙaramin shekaru kowa jin daɗi yake so ga matar abokinka ta mutu ta ya bar mata yaya uku hudu ba za ka yi auren tausayi ba ka rufe ido ka aure ta don ka rufa wa marayunta asiri ka tuna da hadisin da Annabi ya ce ana wa kafilu yatimi ka hatini fil janna da ni da mai daukan nauyin maraya kamar haka muke a gidan aljanna kalli fa ya tsanfa duba ta tsakiya duba manuniya Annabi ya ce da ni da mai kulawa da maraya da ni da mai daukan nauyin marayu kamar haka a tare muke a gidan aljanna yanzu baka so ka dabbaka wannan sunnar wani yaro ya burge ne soja ne Allah ya kara masa girma yaro ne matashi karami ya ce min mallam wata rana wata huduba ne a juma'a ya ji ta ta magana akan muhimmancin kulawa da yaya marayu ya ce mallam nayi kuka na zubar da hawaye ya ce mallam ka san saboda me yasa ya ce ni maraya ne ya ce mallam ni na san azabar da na sha kafin Allah ya kawo ni wannan yanayi yace mallam ban yi aure ba amma ina shaida maka yanzu zan yi aure kuma ni na fi son ka nema min mace bazawara mai ƴaƴa kamar biyar wanda mijinta ya fadi ya mutu ya batta yace ka gani saurayi ne matashi ko yace wallahi mallam dan in samu wannan hadisin da annabi ya faɗa ka sama mun mace mai ƴaƴa biyar in dai za ta yi da ko tafi ni a shekaru ni kuma zan aure ta dan in kula da marayunta in ta ƙara mun musu ƴaƴan alhamdulillah amma ba ta ƙara ba na kula da marayu yace mallam taimako na akai na zo wannan halin dan haka na san dadin taimakon maraya amma yau za ka ga mutum yana da jari a kasuwa yana da babban aiki yana da harka a cikin arzikin da Ubangiji ya masa bai zai iya yin aure na tausayi na jin kai ya auro wata mata dan ya rufa mata asiri da mijinta ya fadi ya mutu mata ya bar mata kananan yaya ba to wannan ta sa muke wahala kristoci a wani gurin sun fi mu tausayi wallahi wallahi ina gaya muku anan bincike ya tabbatar mana da yawa akwai ƴaƴanmu ƴan musulmi na nan arewa da wallahi kananan yara ne duk ƴaƴa ne waɗanda suke marasa gata wasu sun shiga almajiranci wasu ƴaƴan marayu ne wasu ƴaƴa ne na marasa galifu wasu sace su akai wasu dabaru akai aka ɗebe su suna can garuruka na waɗanda ba musulmi ba sun ajiye suna canja musu addini in an yi musu magana su ce refugees ne ƴan gudun hijira ne amma duk ƴaƴan musulmi ne Musa ne da Suleiman da Abubakar da Umar da Usman amma suna hannun wanda ba musulmi ba saboda lalacewar musulmi da rashin jin kai da rashin taimako yanzu lalacewar mu ta kar a zo a shigo gidanmu a ɗauki ƴaƴanmu saboda ba mu da taimako wani wanda ba musulmi ba ya ɗauki ƴaƴanka akwai wani gida da na je a wata jiha gida ne na kula da irin yara ƙanana da wanda aka haife su aka jefar da su da ƴaƴan da ba su da galifu gidan yara sai nake hira da matar da take kula da gidan ta ce mallam ba na so na baka labarin bakin cikin da muke gani a gidan nan ta ce wallahi mallam duk satin duniya kiristoci daga cocin su sai sun kawo ziyara nan gidan su zo da biskit su zo da alawa da minti su zo da riguna su zo da kaza su dafo abinci irin nasu su zo su raba wa ƴaƴan nan kuma galiban ƴaƴan musulmi ne yaranku ne ƴan mata in sun yi zina suke jefar da yaran a titi ƴaƴanku ne marasa galifu da ake zubar da su yaro ya bata ba a samu ubansa ba a kai shi gidan yara wallahi wani uban ko nemansa bai zai ba tsabar yau ce da talauci kawai zai sa ya rabu da matan kawai ta ce mallam iyayensa sukan zo su duba saboda sun san suna samun ci da sha gwamnati na kula da su ya ce ta ce to ba wannan ne damuwar ba damuwar ita ce mallam wallahi mallam kiristoci sai su zo suna zaɓa a cikinsu su ɗauka su ce a ba su za su kula za su gyara su rubuta takarda a ɗauka a ba su yaran nan duk inda suka shekara 2 3 4 5 6 da suka girma sun tashi daga musulmi sun zama kirista wannan fa yana faruwa a duk arewa nan gaba daya kuma ku je ku bincika yanzu kai ka ma san ina ne gidan yara gidan gajeyu ka sani kai ka sani lalacewar mu ta yi yawa rashin yan uwantaka da rashin taimako yanzu zaka je asibiti wallahi zaka ga teburan da ake zama asibiti masu jinya suke zama sai kaga Catholic Church wane ne church hatta bencunan da ake zama a cikin asibitoci wai musulmi sun lalace sai zafin kungiyanci da fada da gaba da juna amma ba za su iya daukan taimako su je su kai asibiti ba idan yau zaka je gidan kurkuku wallahi sai ka zubar da hawaye mallam akwai gidan kurkukun da muka je taburman da ake sallah amma sallacin yan kurkukun wallahi yan coci suka kawo musu taburman bencina kuma suka zagaya suka ce mallam kaga wannan bencinan duk su muke zama idan mun fito shakatawa da waye duk daga coci aka kawo mana ungiyar musulmi ku kuna ina suka ce yanzu ma so muke a tona mana bohol da zamu rinka shan ruwa muna sallah kuma idan ba a zo aka tona ba wallahi kristoci za su tona shine muka je muka yi zage zage muka samu kuɗi aka zo aka tona musu bohol din nace mun fita kunya dai abinci fa abinci nace mu ko da agaji fa sai kaga kungiyoyin musulmi ka neme su ba sa nan ba ganin su yanzu wani dan uwa yake ga mu wani labarin da ban ji dadin shi ba wallahi ba kun san ana yaki a kasar Sudan ba ba kun san gwamnatin Najeriya ta ta daibo dalibai ba da ƴaƴan masu galifu da ƴaƴan talakawa ai an ta daibo su ana sauke su a airport wallahi abun mamaki mallan kana sauka a airport din Abuja kungiyar coci kaza ne za ta tare ka ta dauki abinci take away ta baka amma suka ce wallahi kungiyar musulmi kwaya dai ba su gane ba kuma abun mamaki majoritin daliban ka ba ɗayan su musulmi ne karab kajab amma ka san su suka tare su aya fata suke ba su taimako coci ina kungiyoyin addini ina masu kuɗi ina a tajiran mu wai yanzu masifar ta kai ga tunani ma ba ma iya yi yanzu bari ku ga rashin yanwantaka yanzu kun ga yaran mu ne da ƴaƴan mu ne ai suke karatu a ƙasar nan ta Sudan ko kowa ya gani yanzu yaki yake gudu akai aka baro ƙasar ko a cikin yaran nan mallam akwai wanda ya shekara 10 bai zo gida ba saboda bai da halin kuɗin ticket a cikin yaran nan akwai wanda yake level 300 akwai wanda yake level 400 akwai wanda yake level 200 akwai wanda ya ma gama result ɗinsa ne bai karba ba to ina shaida muku cikin ɗaliban nan da suka dawo ƴaƴan marasa galifin nan wallahi majoritin su sun lalata shekarun su da suka yi kenan Allah ba lalle su iya koma ƙasar nan ba ko da ta dawo zaman lafiya dan wani abincin ma da zai ci yanzu da ya sauka ma bai da shi ballantana kudin jirgi idan an gama yaki a Sudan yanzu dan Allah idan gwamnati tana da tausayi idan masu kudin mu da sarakunan mu da manya manyan kasan mu suna da tausayi da sani ya kamata in dai za a taimaka bai kamata ba ai wani tsari a ce duk yaron da yazo daga wata jami'a yazo ai mai jarrabawa ya fadi a level nawa yake a nemi wata takarda ko transcript ko wani abu makamancin wannan ko wata shaida daga hukumar makarantar da ya baro tunda yaki ne koro su kuma ƴan Najeriya ne ƴaƴan mu ne su za su rike ƙasar nan nan gaba bai kamata dan level 300 a sa shi a jami'o'in mu ba ya karasa sai a dauke shi wanda yake diploma a samu wata makaranta gwamnati ta saka doka ta ce duk wanda ya kai takardar sa shaida shi dalibi ne yana karatu ya bada kowace shaida ko da jarabawa ne a sasu a musu a duba shekarun da suka dace a ajiye wasu tsanani da rashin tausayi da jin kai a sa yaran nan su ci gaba da karatu ba a yaye musu bakin ciki ba to amma ina shaida muku wallahi saboda karancin tausayi irin namu da rashin yan uwantaka irin namu haka daliban nan za su yi ta zama wani gaba ɗaya rayuwarsa ta kare Allah wallahi wani sai dai ya dauki wheelbarrow ya fara turawa amma muna da colleges muna da universities din nan wani malam likitanci yake karanta sauran mai shekara daya ana yaki ka san ranar da za a gama yakin nan yanzu kawai yaran nan haka za mu zuba ido a kan su mu kyale su dan haka ina amfani da wannan dama muna mika godiya ta musamman ga gwamnati da ta dauko mana ƴan uwanmu da ƴaƴan mu dalibai musamman shugaban kasa Muhammadu Janar Muhammadu Buhari Allah ya saka maka da alkhairi kai kokari tabbas an yi kira an yi kuka kuma ka amsa kuma an sa manyan manyan jiragen sama kamfanonin jiragen sama da wasu manyan manyan attajirai sun taimaka an debo yaran an dawo da su to dan Allah muna kira ga shugaban kasa shi da yake kokarin tafiya ko sabon shugaban kasa da zai hau Bola Ahmed Tinubu majoritin yaran nan da suka aka dawo da su yaki ya dawo da su yan kasar ka ce da ƙuri'ar iyayensu ka hau kuma da taimakonsu da gudunmuwarsu suna can ma sun yi supporting ɗinka dan Allah a cikin sabuwar gwamnatin da za ta hau a duba yanayin yaran nan ƴan Sudan ɗin nan da yaki ya koro su ya dawo da su da sauran dalibai ma da suka baro kasar Ukraine su ma da yaki ya koro su suna nan a zaune sun zama redundant a duba jami'o'in nan da ake da su federal universities a kira yaran nan a yi musu jaraba su bada wata shaidar da take nuna a wani matakin karatu suke duk a mai da su jami'o'in Najeriya alal akalli ko ba ku biya musu kudin jami'a ba ku bada jami'o'in dama su dauke su ministan ilimi ministry of education ministan ilimi Adamu Adamu muna kira gare ka don Allah ka duba ka taimaki yaran nan da yaki ya koro su da waɗanda suka baro kasar Ukraine da waɗanda suke ƴan kasar Sudan ne ku taimaka ku duba wani irin taimako gwamnati za ta yi musu ko jarrabawa ne a sa a yi musu a sa su a ajin da ya dace da su a ruba musu asiri a duba jihohinsu ƴan Maiduguri a kai su University of Unimate ƴan Kano a kai su Bayero ƴan Bauchi a kai su ATBU ƴan Zaria a kai su ABU ƴan Kaduna a kai su kaza don Allah a matsayinka na minista na ilimi ka duba abin da za ka yi ka taimaka musu kafin ku sauka yanzu idan aka yi wa yaran nan wannan ba a taimake su ba an taimake su kuma a matsayinsu na 'yan Najeriya an taimaka musu idan ba ku taimaka wa yaran nan ba yaran da suka baro ƙasar Sudan ɗin na lissafin da muka yi ɗalibai 'yan Najeriya suke karatu a ƙasar Sudan sun kusa mutum 5,000 dan Allah kowa ne ubansa yake da ikon da zai mai da shi Ingila karatu ko ya mai da shi a ƙasar ka zai karatu tunda suna da jami'o'i a ƙasar su a taimaka musu a gaza musu wannan shine kira da muke yi wa gwamnati ta taimaka da sabon shugaban ƙasa da tsohon shugaban ƙasa da ministan ilimi sabo da za a nada da kuma watakila tsoho da yake nan da manya-manyan ƙasa da sarakuna don Allah ku duba halin da 'ya'yanmu suka yaki ya koro su daga kasashen da suke karatu ba suke yi ba su samu dama suke karatu a Najeriya ba aka tura su kasashen waje ake kashe musu kuɗi yau gashi yaki ya koro su kuma na amfani da wannan dama mun yi huduba mun yi wa'azi mun yi kira akan taimakawa waɗannan yara a daddauko su da 'yan Ukraine ɗin nan duka an ta maganganu malamai sun ta bayani da waɗannan 'yan ƙasar Sudan waɗanda su ma yaƙi ci su alhamdulillahi an taimaka kusan yau ko gobe jirgin ƙarshe da za a ɗauko su zai ainihin wato sauka an yi ƙoƙari kuma gwamnati ta yi ƙoƙari Allah ya saka mata alkhairi kamar yadda in ta yi ba daidai ba muna faɗa to kuma ta yi daidai kuma dole za mu yaba minister of foreign affairs ba musulmi ba ne amma ya yi ƙoƙari ya ba da iya gudunmuwarsa ƴan basi na Sudan su ma muna musu addu'a Allah ya musu albarka su ma sun yi kokari iyayensu daidai gwargwado to amma yanzu me ya saura a taimaka musu akwai kamfanonin jirage wanda jirage ne na ƙasa ba zan iya ambatan sunansu gaba ɗaya ba sai na gama bincike na tabbatar dan kan na kira wanda bai taimaka ba a ciki amma akwai wanda suka taimaka kamfanoni ne na jirage suka aka kamar yadda labari ya zo mana cewa sun ba da gudunmuwa ko da yake kyauta ko wani part payment sun dauko yaran nan kamfanin Dangote shi ma ana ba da labari ya ba da gudunmuwa ya taimaka kwarai da gaske da layin da kamfanin layin waya na MTN su ma kamar yadda ɗaliban suke gaya mana cewa sun ba da gudunmuwa na taimakon yaran nan an ba su sababbin layuka da kuma makudan kuɗi a cikin layin kaga duka waɗannan a iya labarin da aka gaya mana sun taimaka da haka muna yaba musu Allah ya saka musu da alkhairi to kaga waɗannan sun ba da gudunmuwarsu to yanzu me ya saura a samu a maida su wasu jami'o'i a nan Najeriya wanda suke da sha'awa musamman 'ya'yan talakawa wanda ba su da yanda za su yi a maida su ci gaba da karatu don kada a kashe musu shekarunsu yanzu yaro ya shekara uku ana biya mai makudan kuɗin makaranta yaƙi ya kore shi ba a san yaushe za a gama yaƙin nan ba komawa ake so yaje sake daga level 100 to wannan babi ne na 'yan uwantaka to irin waɗannan abubuwan 'yan uwana da shi ne ƙasa take ci gaba da shi ne ake samun ɗaukaka amma matuƙar manyanmu za su rinƙa mantawa da ƙanananmu to haka za a yi ta rayuwa ƙananan suna tsine wa manyan manyan suna tsine wa ƙananan gashi nan na gaya muku cikin salafun salih magabata na kwarai su kan suna bibiyan yan uwansu. In mutum ya fadi ya mutu a anguwa, wallahi malam mutum da sai shekara 40 yana kula masa da yayan shi. Amma yau wa kake da garanti in ubanka ya mutu attajiri wanda zai iya taimaka ma da wahala? To wannan sunnar muke so a dawo da ita. Kun ji haƙi na farko, taimakon dan uwa, rufa wa dan uwa asiri. Manzon Allah yana cewa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Duk wanda ya kasance akan biyan bukatar dan uwansa, to ko Allah sai ya biya masa nasa bukatar. Duk wanda ya tsaya ya wuce da takaddun dan uwansa zai neman masa aiki, kai ma Allah zai ce mala'iku ku dauki takaddunsa ku nema masa aljanna. Duk wanda ya rufa wa dan uwansa asiri, man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyama. Duk wanda ya suturta musulmai, sai Allah ya suturta shi ranar tashi al-qiyama. Taimakon wani baya tashi a banza. Muna da yara birjik a zube suna bukatar aiki, sun gama karatun, sun gama digiri, an ce su yi karatu, sun yi karatu, su yi boko, sun yi boko, amma yau sun yi bokon sun gama, ga su da takardunsu a hannu, wani har masters ya yi, amma wallahi babu kanshin aiki. Wata rana muna neman malamai a wata makaranta, secondary primary ce da nazari, muka sa sanarwa, wallahi daga cikin waɗanda suka zo suka kawo takardunsu akwai mai doctor degree, akwai mai master degree. Muka zo muna masa interview, muka ce kai ko ya aka yi muka ga takardarka kana neman primary koyarwa kuma master degree? Yace a to ban da aiki. Yace wallahi na gama karatu ba inda ban zagaya ba a ƙasar nan, ban samu ba, laifi na dan talaka ne, ban san kowa ba, ni na san yaya na kukuta na yi karatun nan na gama, amma aiki ya gagara. Masu digiri da ba su da aiki, wannan ga sunan karazibe barcik, an ce a yi karatun an ji an yi, amma ina aiki? Babu aiki, ya zama masifa a ƙasar nan. Kowane shugaban ministry, kowane shugaban ma'aikata, idan an tashi nasa yake dubawa kawai, shi ma nasan wanda aka ci sa'a mai tausayin nasa na kusa da shi kenan. Za a sanar da cewa za a ɗauki ma'aikata a jarida, duk yaɗawa ne kawai na ƙarya, amma wataƙila sun ma gama ɗaukan ma'aikatan, kawai a jarida za ku gani a buɗe portal ku ta cika takardu, ko mutum ɗaya ba za ku gani an ɗauka ba, sun gama ɗaukansu. Ba haka ake yi ba? Gashi an sanar, saboda gwamnati su gani, security su gani cewa ana neman ma'aikata a ma'aikata kaza, amma wallahi za ku gama cikawa, ko interview ba za a kira ka ba, amma za a nuna, za a ce an ɗauki ma'aikata kaza. Ga rashin kula da ka'ida, wanda ya cancanta a ƙi ɗaukansa, a ɗauki wanda bai cancanta ba. Duka halinmu ne a ƙasar nan da rashin jin ƙai. Yau ga jami'o'i muna da su a nan arewa, jami'ar kaza, jami'ar kaza, jami'ar kaza, amma abin mamaki mu ɗinnan 'yan arewa, 'ya'yanmu da suke zaune 'yan secondary da suka gama, wallahi su suka fi kowa yawa a ƙasa, sun kasa shiga jami'a. Mu fa ba a ɗauki namu yaran ba, amma yara daga kudu suke tahowa, ɗan kudu sai ya zo ya nemi admission a nan a arewa, wallahi sai ya riga ka samu. Ba haka ba ne? To ina yan kwantaka, ina taimako? Yanzu har yanzu ba za mu gyara ba, wallahi tallahi, idan ka je wata jami'ar tamu a cikin jami'o'inmu na arewa, in ka ga wani yarin in ya gaya ma daga lungun da ya fito daga kudu, za ka yi mamaki. Amma ga yaran namu a zube, akwai yaron da ya ce mun yau malam shekara 9 sau 9 ina yin jam, zan yi na ci, ba za a ɗauke ni ba, in shekara ta zo ta zube, yanzu ko jam ɗin nan ba za ku taimaka ‘ya’yan talakawa ba? Yaro ya cire maƙudan kuɗi ya je ya ci karatu, ya ci kata, ya ci 200 da wani abu, ba a ɗauke shi ba, amma wai in baɗi ta sake dawa, wai wannan wai ta zube wai. Me kwan a riƙe masa result ɗin, a ce an baka shekara 3 kai ta trying, saboda rashin tausayi. Ina 'yan majalisunmu, ina sanatocinmu, ina majalisun wakilanmu, ina tausayin 'ya'yan talakawa, ina jin ƙayin? Doka ce ta Allah daga sama da ba za a gyara ta ba? Maƙudan kuɗin da masu jam suke samu, Allah ya barau kansa ne.
kuma an yi wannan magana amma ta zama ruwan kanwa yaro yanzu in zai ci 300 a jam a yanzu in bai da doguwar kafa ya samu ya shiga university bade tana dawowa ta zube watakila badin in ya dawo ya rubuta ya ci 170 shikenan ya samu matsala daga nan in ba sa ba sai ya bi wata hanya da yawa daga cikin barayi da yan fashi da ake samu yara matasa irin wannan bakin cikin yake damun suke shiga daji su kama kashe mutane wallahi to malam mutum ya je kasuwa bai da jari wani yaro ya ce mun ce wallahi malam da ko nake nema ba irin zagayen da ban yi ba ba wanda ya dauke ni da ko a kasuwa idan gona ne bai da gonar in ma yana da gonar bai da kudin taki in sana'a ne bai da jari to ka gaya mu yadda zai rayu ga mu a Najeriya nan malam yadda ka san ya juju da majuju yawa amma ba aiki yanda zaka gane akwai samari masu zaman banza jobless dan a chapa yana yin karo da mai keke kafin ka juya sai ga mutum 300 suna tsatse sai kai mamaki daga ina suke duk a tsaye suke a bakin titi dan ba su da aikin da za su inda kowa yana jami'a kowa yana kasuwa kowa yana jin wajen aiki ina za ka gan su so duk kasar da aka ci gaba tunani ake yaya za a yi promoting rayuwar yara musamman youth matasa wannan shine abin da yan siyasar mu ya kamata su yi mana yaya za su kirkiro mana aiki su taimakawa yaran mu malam yanzu ga dan sanda ana dauka ga immigration ana dauka ga DSS ana dauka ga custom ana dauka ga kaza amma yaran nan haka za su yi ta cikawa su yi ta cikawa wallahi ba za su samu ba in kaga mutum ya samu yana da wani abu wai long leg wai doguwar kafa dan talakafa in dai bai da hanya ya shiga uku yanzu ba za ku fitar da wani tsarin da dan talaka zai iya shiga shi ma a dauke shi ba kasar za a wayi gari abin da sai dai addu'a sun cinye kudin mutane sun ture ayan sun yi karatu a kasar waje sun dawo su suke rike da gwamnatin kuma da an zo dauka kuma ƴaƴan su za su dauka kuma kamar ba gane ba ko shi yake rike da abun ya ɗebe kuɗin ƙasar ya ture ƴaƴan sa sun yi karatu sun ki su kula da jami'an Najeriya ayi wata 7 8 ana yajin aiki ƴaƴan su sun gama karatu sun dawo vacancies da ake daukan ma'aikata kuma duk sai su zuba ƴaƴan su dan talakafa ya shiga uku ku gyara wannan ita ce gabar magana ta farko lalle ne sai mun taimaki junanmu idan fa muna so mu zauna lafiya mu yi rayuwa mai daɗi matukar babu taimako matukar babu jin kai wallahi ba za mu yi rayuwa ingantacciya ba dattawanmu da suke cikin mu a zo da wani tsari da za a rinka taimakon duk wani dattijo mai shekara 70 mai shekara 80 lalle ne gwamnati ta fitar da wani tsari na musamman a kowace jiha ya za a taimaki irin waɗannan mazan su da matan su yanzu dan shekara 80 dai da Allah ya jinkirta masa a Najeriya ko zage zage yake ai ya ba da gudunmuwa wa Najeriya ko amma yanzu ba za a yi masa wani ɗarin za a taimake shi ba malam sai kaga tsoho ya tsufa sai dai ya kare a tabarma a kofar gida haka kullun za a ta ciro mai tabarma a ajiye masa a ciro tabarma a ajiye masa ciwo ya kace shi haka zai mutu bai da wata kulawa amma inda aka ci gaba suna da wani albashi na musamman nasu na dattawa ana taimaka musu kowane dattijo ne yake da dan da zai kula da shi wani kuma za ga ya kare rayuwarsa yana hidima yana taimako dan pension ma da ake bayarwa wasu azzaliman gwamnatoci sun rike pension ba sa bayarwa pension da za a baya ma'aikaci to wannan bawan Allah shi bai ma taba yin aikin gwamnatin ba amma ya ba da gudunmuwa wa kasar kuma Allah ya jarrabe shi da shekara 80 da wani abu bai mutu ba wani ma duk ƴaƴan sun mutu a gaban su shi kuma ya ki mutuwa yana nan yana zaune yanzu ba za a kawo tsarin da za a taimaka musu ba ban yi muku maganar tsofaffi dattawa ba wallahi wannan shekarar mun zo za mu raba irin taimako na azumi na marayu din nan ni mutanen da na gani mata mata da na gani nace anya kasan nan ko akwai babu ba wato ba wani abin da zai faru nan da wani shekaru malam mutane ne yadda ka san aljanu haka zaka san fito wata daga ganinta ba ma sai ka tambaye ta ba kawai yunwa ne a cikin ta kawai malam akwai mutumin da azumin nan yazo yana raba taliya kwaya daidaya katan din taliya ya siya guda 100 kaza ko adadin trailer kaza malam saboda jama'a sun yawa kwaya daidai yake barwa amma gaba ɗaya layin unguwar ba masa katsinke layin gaba ɗaya ya cika da tsofaffi da dattawa wani da sanda wani agurgu wani an turo shi taliya kwaya daya sai mutun yayi ne yana bin layi yana jiran taliya kwaya daya taliya 400-350 anya yan Najeriya haka za mu ci gaba da rayuwa wani gero yake rabawa buhunan gero ya siya rabin kwano yake rabawa gero ba amma wallahi da doke doke ake zuwa ana karba duk kuna gani duk kun sani duk mai taimako a kasan nan ya sani to wai waɗannan mutanen da suke rayuwa suke cikin wannan bakin talauci yanzu ba za mu zo da wani tsari da za mu taimaka musu ba yanzu na gama muku bayani yaron da duk yaron da ubansa ya mutu yana maraya a kasan nan wallahi sai dai wani taimakon Allah ba lalle ya iya yin makaranta ba dan ba mai daukan nauyinsa a makarantar yanzu an bar taimakon marayu a masallatan juma'a su za a yi ta ihu a taimaka wa marayu shi ma a yi ta ihu a yi ta ihu ba a samu ba to duka wannan yana nuna mana rashin tausayi da rashin yan uwantaka a tsakaninmu fata na mu yi kokari mu kyautata mu gyara daga cikin abubuwan da suke wajibi ne mu kula da shi yan uwana shine haƙƙin dan uwanka ne idan yana da aibu kai shiru akan aibun sa ka daina yada mummunan magana akan shi as-sukutu an uyubil akhi fi hadratihi wa fi ghaibatihi idan dan uwanka yayi laifi to karka je kana yada laifin sa kuskure ne babba ya zama burinka kawai ka ga laifin dan uwanka ka yada dan ya wulakance tozarta kai so ake ma kai raddi ka kare martabar dan uwanka yanzu yayin da kaga dan uwanka da kashi a jikin sa sai ka je kai ta faɗa ka ce jama'a ga wani da kashi ku duba kashi a jikin sa kashi kashi a'a kiran sa zaka yi ka ce wani je ka wanke rigarka to wannan haƙƙin dan uwanka ne a kanka ka rike wannan ko kaninka ne ko yayanka ko dan uwanka ko abokinka ka rufa mai asiri dan annabi ya ce duk wanda ya rufa asirin dan uwansa Allah zai rufa mai abu na uku kyautata zato ihsanu dhanni ala al-akhi ka kyautata wa dan uwanka zato ibnu al-mubarak yake cewa al-mu'minu yadlubu al-ma'azir wal-munafiqu yadlubu al-zallat shi mu'mini dabi'ar mutumin kwarai shi kullun idan ya ga dan uwansa yayi wani abu mummuna uzuri yake neman masa yau kuma abinda aka wayi gari da kaga dan uwanka yayi mummuna abu so kake ka samu dama ka yada shi a social media a zage shi yau aibinka ake nema yau makocinka ne yake neman aibinka ya tozarta ka yau abokinka ne yake neman ka wulakanta jarinka ya kare ka tozarta amma ibnu mubarak yace duk mumini in dai yaga an yi laifi to sai ya nemo uzuri yace a wani abin da yasa yayi kaza ina mai uzuri wata kila kaza ne wannan halin mumini kenan wal munafiqu yatlubu zallat munafiki kuma kullun so yake yaga wallanka kullun so yake yaga faduwarka dabi'ar munafiki ne wannan yatlubu azallat to kenan ya raba mana ka zama halin mumini ko ka zama hali irin na munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi ingantacce na Bukhari iyyakum wazzan fa inna dhanna akzabul hadis ku daina mummunan zato mummunan zato ga dan uwa shine mafi ƙaryar zance da kaga abu sai ka munan zato ga dan uwanka manzon Allah yace inna shaytana yajri min ibn adama majra dami shaydan fa yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikin dan adam mana yana yada sharri a jikin mutum wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai matarsa Safiya sai ta kawo mai ziyara ta zo gaishe shi sai ya dan fito haka sai wasu mutane sai suka ganshi shi da wata mace sai suka ruga da gudu sai annabi ya ce ku tsaya ala rislikuma ku bi a hankali ku tsaya cikin sannu inna ha safiyya mata ta ce safiyya a ya rasulullah ya za'a kai ce a ina jin tsoron kada shedan ya jefa muku mummunan zato ku je ku badi wani abu mara kyau a kaina ku ce ai kun ganshi da wata mata to mata ta ce to wallahi yau mallam in ba kai da gaske ba wani zai ganka da matarka a mota ya je ya zage kai ce ta ai bai da mutunci wallahi da matan banza yake yau an ga wani mutum da ƴaƴansa ƴan mata budurwa yarinya budurwa ce yarsa ya dauko ta a mota suna tafiya kurin wani ya kama yaki ya kama zagi ashe wani dan iska ne ashe wani wallahi ƴan mata yake dauka dantsala dantsala a cikin motarsa kuma abun mamaki mallam yarsa ce mallan yau ba ma kyautata wa junan mu zato ba wai duk inda kaga mutum sai ka dauka ya je barna bane ka gane kaga wani a kofar karuwai ko kaga motarsa ba mamaki wani ne ya ci bashin sa ya biyo shi an ce yana nan yana fakon sa ya kama shi kai kuma ka je ka ce wallahi na ga motar wani a kofar gidan karuwai ba mamaki kuma wani ne ya cuce shi ya zo ya bi hakkin sa kaga wani a gidan giya ba mamaki wani direban sa ne aka ce masa yana shan giya karfe 4 yake zuwa sha giya ya zo fakon sa kai kuma ka je ka zage shi ka ce ashe wani ma dan giya ne to duk wanda yake mummunan zato wa dan uwansa wallahi wata rana sai ya kunyata da ku rike magana ibnul mubarak almu'minu yatlubu almaadi mu'mini kullun yana neman uzuri ne amma munafiki kuma ya kasance yana neman iyaye dan uwansa zai fadi ya kare ya wulakanta shi da ka bibiyar mummunan laifi ko a nemi faduwar dan uwa wannan sifa ne na munafikai amma kuma afuwa da kauda kai akan laifi da aibun dan uwa malamai suka ce wannan sifa ne ta ahlul dini masu addini abuna hudu daga cikin hakkin dan uwanka akan ka ƴan uwantaka shine idan dan uwanka yayi abun kirki na kwarai ka rinka yadawa kada ka rinka boye alherin dan uwanka amma in yayi sharri zaka yada amma in yayi alheri ba zaka yada ba wannan ba daidai bane ba ka yabe shi fi ghaibatihi bayan baya nan ka bashi kariya bayan baya nan ka ce a jama'a wani yana kokari Allah masa albarka yayi kaza yayi kaza amma wallahi yau daga cikin mu akwai ƴan bakin cikin da ko mutum yana aikin alheri wallahi ba za su bari su yada ba amma in za a zage shi su za su dada kura wutar a zage shi da haka za mu yi musuluncin abu na biyar nasiha wa dan uwa kuma nasiha ta zama cikin sirri wanda aka ga yayi abu ba daidai ba yana da haƙƙi akan mu mai nasiha amma ba wai a cikin mutane mu zage shi mu lakanta shi ba duk wanda yake kiran sunan wani ya zaga a fili wai yana mai nasiha wannan ya saba mana jin ahlus sunna kuma dan uwanka idan ya bata yi kokari ka ga ka gyara shi je ka gida kai sallama ka ce wani muna kyauta ma zato abu kaza da ake yi dinnan ba daidai bane ka gyara in ya karba alhamdulillah in bai karba ba ka sauke nauyin Allah to ana so a rinka yi wa ƴan uwa nasiha a cikin sirri amma yau abin da yake damu mu shine muna sha'awar mu zagi ƴan uwanmu ba wanda ba a zagi a ƙasar nan a zagi shugaban ƙasa a zagi gwamna a zagi ciyaman a zagi liman a zagi sarkin musulmi a zagi malaminku malaminka ka zage shi yau malami da yake koyarwa yake da'awa shi ma ba kyale shi ba a kafan shafinsa ai ta la'anta wani ma zagin a fili ma yake ya dauki hoton sa ya la'ance shi ya zage shi abin tausayi abin bakin ciki ahlus sunna ya wayi gari wai yana daga cikin wanda zai bude baki ya zagi malamin shi baka taba ganin wani kirista a kasar nan ya kira wani coci kun taba ganin an sa hoton wani fasto ana zagin sa kun taba gani a Najeriya ba a musu laifin ne ana musu amma sun fi mu haɗin kai amma yau sau nawa zaga an kira an ɗauko hoton malami an yada an zage shi wani ma ƙazami kamar kare ma yake miskini bai da mutunci shi zai kira mai mutunci ya zaga ba wani mutum da yake da daraja a ƙasar nan ba za a kira shi a zage shi ba hatta malaman addini wanda aikinsa koyarwa karantarwa ba biyansa ake ba komai ba ɗaukar nauyinsa ake ba dan Allah yake yi amma wallahi karamin mutum sai ya kira shi ya zage shi zagi na cin mutunci da sharri kai ka ce kasan nan ba ta da doka ba oda kuma abin da yafi komai bakin ciki mabiyinka na kasa da kai shi zai turo ma ce mallam an ba zage ka gudunmuwar da zai bayar kenan shi dai in an zage ubansa zai rama masa amma ba zai kare malamin shi ba kana gani ana zagin malaminka ana cin mutuncin sa da a wasa ake nufi a wulakanta ba wai shi ba shi tasa mai sauki ne har matattun malaman mu ba kyale su ba malami ya mutu akan sunna malami ya mutu yana dawa malami ya mutu kaza yanzu irin Sheikh Ja'far rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kowa ya sani yayi mutuwar shahada Allah girmama shi karbi shahadar sa irin Sheikh Albani Allah musu rahama misalai ne guda biyu na bayar na kusa kusa dinnan amma wallahi har yanzu waɗannan mutanen ba su kubuta a social media ba yaro karami kazami zai iya kiran dauko hoton su ya sa wa'azin su ya dudura musu ashar kai ka ce ba su da marbiya kai ka ce ba su da masoya kai ka ce ba su da almajirai lauyoyi kai ka ce ba su da almajirai sojoji kai ka ce ba su da kaza sun wayar da kan mutane sun karar da rayuwar su akan da'awa da dora mutane akan addini to wannan rayuwar yanzu shine musuluncin muna zagin manyanmu muna cin mutuncin masu daraja wai yau an wayi gari ba wani wanda yake da kima kowa za a iya zagin sa kowa za a iya zuwa a ce airtime a radio a zage shi ba wai fa da kinaya ba fa a kiran suna ma ake ba inda ake irin wannan rashin mutunci irin wannan kasar ta Najeriya ko nan Niger wallahi da wala ga suna wannan abu kaga dai muna da tarayya da su akan launi da yare da waye da sauransu amma wallahi al'adun su ya sha bamban da namu duk wannan rashin wantaka ne al'umman da duk ba sa girmama na gaban su manzo Allah ya ce duk wanda baya girmama na gaba kuma baya tausayin na ƙasa baya tare da mu da haka rinka yin nasiha ba wani wanda yake yafi ƙarfin ayi mai nasiha ayi mai nasiha in yayi kuskure sannan addu'a wa dan uwa Allah ya shirye shi duk wanda yayi maka ba daidai ba ko wanda yayi ba daidai ba da kaje ka tsage shi ka wulakanta shi yi masa addu'a Allah ya gane da shi sannan alwafa'u abin da ake nufi da alwafa'u shine dawamul hubbi dawamar soyayya har mutuwa kai wani yana da wafa'i ma'ana ya rike soyayyar soyayyar wani har a mutu wai so ake idan ka nuna kaunar dan uwanka kai ta san sa har ka mutu kai ta san sa har ya mutu ka bi shi da kyautayi idan ya mutu bi iyalinsa ka je ka bincike ayansa me suke bukata tambayi matarsa me ya take ciki yaya take cikin hali muna yin wannan mallan dan uwanka zai fadi ya mutu ya bar kananan yara fa ba lalle a bibice su ba a taimaka musu wani ya fita a makaranta saboda ubansa ya mutu wani an koro shi a makaranta saboda ubansa ya mutu wa zai taimaka maka a'a al'umma ta yi nisa yau taimako yayi kadan sai kadan daga cikin al'umma Allah kiyaye mu da haka mu zama mutum masu wafa'i Allah tabaraka wa ta'ala ya koya mana a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abokanan na Khadija suna kawo mai ziyara mata wallahi wata rana wata tsohuwa ta zo gidan manzo Allah ajuz Annabi ya tashi ya mata goma ta arziki akai magana yace wannan matar innaha kanat ta kasance tafshana fi ayami Khadija a lokacin da nana Khadija take raye tana kawo mana ziyara dan haka nima yanzu ci gaba da mutunta ta ka duba wai har kawar matar ka fa da ta mutu ana so ka taimaka mata abokin babanka babanka ya mutu ka je ka bi abokanan babanka ka taimaka musu abokanan ƴaƴanka da danka da ya mutu kula da su ka ci gaba da zumuncin da ake yi amma yau da yawan mu mun manta abokanan iyayen mu ma yanzu babanka ya mutu shekara 5 da ta wuce a anguwar ku idan za a ce ka je ka zagaya ka nemo abokanan babanka ka manta su wannan wani irin hali ne sannan ba a tarayya da dan uwa akan laifi duk soyayya da zaka yi wa dan uwa idan yayi laifi to karka yi tarayya da shi ka guje wa laifin sa kai masa addu'a Allah ya gane da shi sannan kuma mu sauƙaƙa wa juna mu daina kuntatawa juna bakin ciki hasada iyayya gaba neman karya dan uwa wallahi idan mu gyara wannan halin mu ba za mu ci gaba ba mallan yau abin da ke faruwa shine idan kana aiki a ma'aikatar ku aka ga kana ji alheri yana samuwa kana samun promotion wani ne zai je kulla maka bakin ciki yace a kore ka wani bawan Allah yana aiki a wata ma'aikata a ƙarƙashin wani babban mutum yana samun alheri sai yakan tara ƴan abinda Allah ya hore masa da Ramadan ya zo ya bi danginsa da ƴan uwa yana musu rabon arziki dan shinkafa dan gero dan siga dan taliya wallahi malam wani maran mutunci daga ma'aikatansu ya biyo shi ya dauki hoton wannan aikin alherin da yake yi ya je ya hada report ya aika wa mai gidansa cewa wane fa barawo ne mun gaya muku ranka ya dade kun ki to kaga inda yake zuwa siyasa yake nema nan da shekara kaza kaga ga raban da yake yana zuwa da azumi yana bin mutane yana raba musu da kudin da yake sata aka kori mutumin nan daga yake ka san waye masa wannan dan uwansa ne abokin aikinsa ko musulmi ba kafiri ba kuma yace shekara guda yake yana tanadin abin da zai taimaki wannan ƴan uwansa danginsa ka dubu ketar ta kai ga wai kana raba mutane taimako wani yazo ya dauki hoton taimakon ya kai ma'aikatar ku ya ga shugaban ka ai kai barawo ne siyasa kake nema ga abin da kake raba mutane kana dan karamin ma'aikacin gwamnati yasa aka kore shi kuma yaje yana dariya yana burna da haka za mu yi musuluncin da haka za mu yi yanwantaka yau ta kai ga fa a anguwar ku ba kai saka canja fentin gidanka ba kun lura cewa da wahala mutum ya canja fentin gida inda ba auren da yasa zai yi ba ko amma da wallahi ni dai muna yara na sani bini za ga wani ya gyara fentin gidansa yanzu baya yiwa ka san me bala'in makota wallahi da an ga kana canja fenti ya ce oh ya samu kuɗi da zai yi ba wani kujerin gidansa zai canja sai da ya bari dare ya yi kowa ya bacci ya nemo mai gurgura ya ce sauke mun su ka ɗebe tsofaffin bai isa ya kawo da rana ba malam riga yau riga fa akwai wanda bai isa ya ɗinka rigar arziki ba wallahi yana jin tsoro saboda za a sa mai ido wani wace irin rayuwa ce wannan bakin ciki ya yi yawa a bi ka har ma'aikatarka a yi maka asarar aikinka idan kana tare da babban mai gidanka kana samun arziki yana taimaka maka kana taimakon wasu wai wannan taimakon wasu da kake shi ne zai zama maka bala'i wai har ta kai ga yanzu fa in mutum yana samun alheri fa sai dai ya koye ba zai taimaka wani saboda in ka taimaka wani za a je a ce ai sata kake ko a ce kaza kaza kake sai a hada ka da mai gidanka akwai wanda aka yi masa haka zaman lafiya suke na mutunci da mai gidansa haka kawai an ga yana taimaka wa mutane aka je aka kulla masa wani sharri aka dauko hotuna na ƙarya aka ce kaga wannan gidan wane ne kaga wannan yaranka ne kaza ne kaga wannan motar duba na ƙarya kaga wannan motar tasa ce kaga shago kaza nasa ne kaga plaza kaza a Abuja nasa ne kaga kaza kaza wallahi diddan sharri saboda a raba shi ne mai gidan kuma haka aka yi din sai da aka raba shi da shi malam hasada da bakin ciki ya mana yawa kawai mu yi kokari mu gyara wannan shine sakona da nasihata da nake so na isa muku a wannan dare laifuffuka ne da kazanta da suke faruwa a cikin mu fata na mu gyara Allah ka gyara mana halinmu Allah ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka ji gan iyayenmu Allah ka faranta mana kar ka baganta mana ya Allah abinda muka rasa Allah ka bamu abinda muke nema Allah ka bamu ya Allah ka ji kanmu ka ji kan rayuwarmu ka kyautata rayuwarmu ka bamu mai kyau a duniya ka bamu mai kyau a lahira ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah ka sa aljanna ce makomarmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى